أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Masaro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a wannan rana ta Ladi 24 ga watan Sha'ban na shekara ta 1435 bayan hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo da 22 ga watan Yuni na shekara ta 2014. Ai ma dai ga mu cikin wani sabon shirin na fatuwar rahma, shirin da kan amsa tambayoyin da ku masu sauraro ku aiko wadanda suka shafi addini da rayuwa ta kan lambobin waya 0855 4443 0855 4443 ko kuma ta kan 0707 7786 442, wato 0707 7786 442, ko kuma ta kan 0703 360 4455, wato 0703 360 4455, ko kuma cikin adireshin mu na email a fatoyinrahma@yahoo.com, ko kuma ta shafin mu na fatoyin rahma dake dandalin sada zumunta na Facebook. Ayau ma dai cikin yardar Allah muna tare da shi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rija Lemo, babban malami a tsagen nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake nan Kano, domin amsa tambayoyin naku da za ku aiko. Kuma sunana Anas Idris Hassan, wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu akramakallahi. Bismillah,
alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، وما سوى رمى أن الوكشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما ينجي مكفار مجانا كان أزمي وأزم وتر رمضان عند ويكي فسكنتر ساكن كونك كدم وصدوا إن شاء الله عند ويكي فاتن الله تعالى ينونا من أن الوكشي داري دلافيا كما يبغى مداما mu azurci wannan wata kuma ayyuka na ibada. Allah ta'ala ya samu cikin karbabbu wadanda yake gafarta musu a cikin wannan wata. Hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama da yawa sun zo dangane da falalar wannan wata da kuma azumtar shi wannan wata na Ramadan. Daga ciki akwai hadisan Imam An-Nasa'i wanda Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya ruwaito manzo sallallahu alaihi wa sallama yana cewa sahabbansa, atakum ramadan shahrun mubarak faradallahu azza wa jalla alaykum siyamahu wa tuftahu fihi abwabu as-samaa wa tughlaqu fihi abwabu al-jahim wa tughallu fihi maradatu ash-shayatin lillahi fihi laylatun khayrun min alf shahr man hurima khayraha faqad hurim. Manzo sallallahu alayhi wa sallam yakan cewa sahabbansa, watan ramadan ya zo muku wata mai albarka da Allah ta'ala ya farlanta muku azumi a cikin sa. A cikin sa ake bude kofofin sama, ake kuma rufe kofofin jahannama, ake kuma daure hatsabiban ko manyan hatsabiban shaydanu. Lillahi fihi laylatun, a cikin sa Allah yana da wani dare, khairun min alf shahr, wanda yafi wata dubu alkhairi. Man hurima fi khairaha faqad hurim, wanda aka haramta masa alkhairun wannan dare, to wannan shi aka yi wa babbar asara. Hakanan Imamu Muslim ya rawaito hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, yace manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa as-salawatu al-khams wal jum'atu ila al-jum'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratu ma bainahunna idha tunibat al-kaba'ir. Manzo sallallahu alaihi wa sallam yace salloli biyar, da juma'a zuwa wata juma'ar, da ramadan zuwa wata ramadan din, suna kankare laifukan da ke tsakanin su da sharadin idan an nisanci manyan laifuka. Wannan kadan daga cikin abin da yazo na falalar azumtar watan ramadan. Ga dukkan wani mai azumi a watan ramadan, wajibi ne ya ainihin ladabtu da wasu ladubba, yayi ado da waɗannan ladubba. Da cikin irin ladubban da ya kamata ya kula da su yayin da yake azumi, akwai kula da sha'anin sahur. Wato yana da kyau mutum ya rika tashi ya yi sahur, kuma yana da kyau ya rika jinkirta sahur din, saboda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa tasahharu fa inna fi sahuri baraka, ku yi sahur domin akwai albarka a cikin sahur. Hadisi ne sahihi, yana cikin Bukhari da Muslim, wanda suka ruwaito shi daga Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, wanda shi akwai hadisin al-Miqdam radiyallahu anhu wanda Imam an-Nasa'i ya ruwaito, wanda sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bi ghada'is suhur fa innahu huwa al-ghada'ul mubarak. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace na umarce ku da abincin sahur domin abinci ne mai albarka. Walma Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sanya wato cin abincin sahur ko shan wani abu na sahur kamar shine yake bambance tsakanin azumin musulmi da azumin wanda ba musulmi ba kamar ahlul kitabi. Hadisi ya tabbata shi sai muslim daga Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa faslu ma baina siyamina wa siyami al-kitabi aklatu as-suhur wa aklatu as-sahar, wato abin da yake bambance tsakanin azumin mu da azumin al-kitabi shine wannan abin da ake ci na sahur. Kuma abu ne mai kyau idan mutum zai yi sahur da dabino, kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ni'ma sahurul mu'min at-tamr, ma dalla da sahur na mumini idan ya zan wato dabino ne. Hadisi ne sahihi yana cikin sunan Abi Dawud, ya kuma rawaito shi daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. Dan mutum bai samu dabino ba to sai ya sahur da abin da ya sawwaka, amma dai kada ya ce zai fasa yin sahur din gaba daya, domin kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai albarka a cikin sahur. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-suhur kulluhu baraka fala tad'uhu walau an yajra ahadukum jur'atan min ma fa inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, yace ce sahur dukkanin sa albarka ne, dan haka kar ku fasa yin sahur koda kuwa da makwarwar ruwa daya ce, domin mala'iku suna salati ga waɗanda suke sahur. Hadisi ne wanda Imam Ahmad ya ruwaito shi daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu. Kuma daga cikin abin da sahabbai suka saba shine jinkirta sahur, wato ba sa yin shi a farkon dare, suna barin shi a ƙarƙashin dare kafin kudowa al-fajr lokaci kankani, kamar yadda Amr ibn Maimun yake faɗa, yake cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance sun fi kowa gaggauta buɗe baki, amma kuma sun fi kowa jinkirta sahur. Haka shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake yi, kamar yadda Zaid bin Thabit radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa, kamar yadda yake cikin sahih al-Bukhari da Muslim. Zaid ibn Thabit yake cewa tasaharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila as-salah, min yi sahur tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan muka tashi muka tafi sallah. Sai aka tambayi Zaid ibn Thabit kam kana qadru ma bainahuma, me zan gurgurdan tazarar lokaci tsakanin sahur ɗinku da sallah, sai yace 50 aya, ce gurgurdan yadda mutum zai karanta aya 50. Abu na biyu da ya kamata mai azumi a cikin wannan wata ya ainihin ɗabi'antu da shi na ayyukan kwarai shine kasa wato yawaita ayyukan alkhairi, ya zama yana yawaita ayyukan alkhairi, taimaka mabukata, sadaka ga mabukata, isar da alkhairi ga mutane musamman ma waɗanda suke da bukata. Waɗannan ayyuka ne da ake bukatar musulmi ya zama yana da su a kowane lokaci, amma idan lokacin Ramadan ya zo to ya kamata ya fi wato ninninka aiki, ya fi ainihin a ƙara ƙaimi a kan irin waɗannan ayyuka, kamar yadda Abdullahi ɗan Abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nasi bil khairi wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril, wa kana jibril alaihi salam yalqahu kulla laylatin fi ramadan hatta yansalikha ya'ridu alaihi ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam al-quran. Yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yafi kowa cikin mutane kyauta, yace kuma lokacin da yafi kowane lokaci kyauta a cikin sa shine a lokacin Ramadan, yayin da Jibril alayhi salam yake zuwa su haɗu suna bitar Alkur'ani tare da shi a kowane dare har Ramadan ainihin ya fita, wato har watan Ramadan ya wuce, haka Jibril yake saukowa suna bitar Alkur'ani tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kana ajwada bil khairi min ar-rihi al-mursala, annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa alkhairi sama da iskar da sama da sakakkiyar iska da ake shaka. Annabi sallallahu alaihi wasallam alkhairin sa yafi wannan wato iska gamewa. Imam Ahmad arwayar sama yake cewa la yusalu an shay'in illa a'ta, babu abinda za a tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shifa ce ya bayar a wannan lokaci. Cewa masu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shay'in fa qala la, duk abinda za a tambaye shi to sai ya bayar. Abu na uku da ya kamata wanda yake azumi ko ya riski wannan wata ya kula da shi ya dabi'antu da shi shine al-ijtihadu fil ibadat, zamana mutum ya zage kaimi ya kara kaiminsa ya kara dagewa wajen bautar Allah daga kowace irin nau'i na bautar Allah, daga sallah ne, qiyamul layli ne, sadaka ce, karatun alqur'ani ne, zikiri ne, itikafi ne. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin ibada a cikin wannan wata sama da yadda yake a cikin kowane wata, musamman ma a goma ta karshe, musamman ma a goma ta karshe. Dan goma ta karshe ta zo, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya raya daren goma, ya tayar da iyalansa, ya kauracewa gurin kwanciyarsa, kamar yadda Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha take gaya mana. Idan daren goma ya zo, yakan kauracewa gurin kwanciyarsa, ya tayar da iyalansa, ya raya wannan dare. Abu na hudu, amfani da aswaki. Aswaki yana daga cikin sunnonin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake kula da su, kuma yake kwadaitar da al'ummarsa su rika kula da irin wannan. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana aswaki idan ya tashi daga bacci, kuma idan ya shiga gida kafin ya kwanta, ya shiga ɗakinsa kafin ya kwanta, abinda yake fara yi shi ne aswaki. Haka nan lokacin da ya alwala yana aswaki, haka nan lokacin sallah yana aswaki. Shine yake cewa ma laula ana shaqa ala ummati la amartuhum bis siwaki ma kulli sala, wato ba dan kada in tsananta wa al'ummata ba, da kowace sallah sai na umarce su sun yi aswaki. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa aswaku mutaharatun lil fam mardatun lir rab, wato aswaki abu ne da yake tsabtace baki, kuma sannan yake jawo yardar Ubangiji. Don haka yana daga cikin abin da ya kamata mai azumi ya lura da shi, ko ya zamana yana yinsa, ko da yana azumi shine ya rika yin aswaki a kowane yanayi, sawun yana azumi ko baya azumi. Kuma babu laifi dan yayi azumi, dan yana azumi yayi aswaki, ba zai ci karo kuma da wannan abu da manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la khalufu fa misa'i atibu inda Allah min rihil misk, hamamun bakin mai azumi ya fi kanshi a gurin Allah sama da turaren almiski. Wannan ba zai ci karo da wannan ba. Abdurrahman ibn Ghan, wani daga cikin tabi'ai ne, yake cewa ya tambayi Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, babban sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ɗaya daga cikin malaman sahabbai, yake tambaye shi cewa zan iya yin aswaki ina azumi? Sai ya ce masa yi mana, na'am za ka iya yi. Ce to zan iya yi da rana ma? Ya ce kwarai ko in kaga dama, in kaga dama ka yi da rana, in kaga dama ka yi da yamma. Sai ya ce to ai wasu mutane in yamma ta yi ba sa so su yi, wato in yamma ta yi ba sa so su yi aswaki. Sai ya ce da shi saboda me? Sai ya ce saboda wai sun ce saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la khalufu fa misaimi atayyibu inda Allah min rihil misk, wato hamamun bakin mai azumi ya fi kanshi a gurin Allah sama da turaren almiski. Sai Mu'adh ibn Jabal ya ce subhanallah, subhanallah, wato yayi mamakin wannan fahimtar ta fahimta ta su. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya umarce su su yi aswaki a kowane lokacin da ya umarce su, kuma ya san cewa bakin mai azumi yana yin abin nan, yana yin hamami koda ko yayi aswakin. To in har haka ne, dan mai Annabi sallallahu alaihi wasallam bazai umarce su su sa ma bakin nasu abinda zai doyi ba. To wannan ba shine abinda ake bukata ba, shi wannan abu ba wai doyin ake, ba wai so ake wari ba. Kuma ce akai atayyibu inda Allah min rihil misk, inda Allah a gurin Allah ba wai so ake mutane su rika jin warin bakin ka ba, matukar dai kana wato azumi to bakin ka kanshi yake a gurin Ubangiji. Mu'az ibn Jabal yake cewa ma kana billazi amuruhum an yuntinu afwahihim amdan, annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarce su su zubar bakin su yayi doyi da gangan ba. Ma fi zalika min alkhair shay, ci ba wani alkhairi cikin yin haka, bal fihi shar, ce baki mutum ma ya bar bakin sa yana wari ba sharri ne, illa man ibtuliya bi bala'in la yajidu minhu buddan, sai wanda aka jarraba ya kasance shi ko da yaushe bakin sa wari yake ba yadda zai yi, to wannan abu ne kuma da yake kamar na larura. Don haka mutum wanda yake azumi zai iya yin aswaki, kuma wannan ba zai ci karo da wancan fahimta ta khalufu fa misaimi atayu inda Allah min rihil miski ba. Wannan magana ta Mu'az ibn Jabal magana ce ingantacciya, tana cikin al-Mu'jam al-Kabir na Tabarani, isnadin ta mai kyau ne kamar yadda al-Hafiz ibn Hajar ya ambata cikin littafin at-Talkhis. Sannan abu na biyar, ya kamata mai azumi ya guje wa dukkan wani abin da yake ya ci karo da manufa da hikimar da ta sa aka shir'anta azumi. Allah ta'ala ya shir'anta azumi kamar yadda yake la'allakum tattaquna, dan ku samu takawa. Dan haka duk abin da zai ci karo da takawa zai ci karo da tsoron Allah, ya ci karo da abin da Allah ta'ala yake so, to wajibi ne mai azumi ya bar shi. Abu ne da wajibi mutum musulmi ya bar abin inda ya ci karo da tsoron Allah, ballantana kuma yana mai azumi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa laysa siyamu min al-akli wa shurb انما الصيام من اللغو والرفث فان سابك احد او جهل عليك فلتقل اني صائم اني صائم. النبي صلى الله عليه وسلم yace azumi ba wai kawai shine mutun ya fasa ci da sha ba, ko ya daina ci ya daina sha shine kawai azumi. Annabi صلى الله عليه وسلم yace a azumi shine mutun ya kame bakin sa daga yasasshiyar magana, ya kame bakin sa daga ainihin maganganu na rashin ladabi. Yace idan mutun kuma ya nemi yane mai ka da fada ko zage ka ko yayi maka wauta, annabi ya ce to ka ce da shi ina azumi ina azumi ina azumi. Haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsawatar cewa ba kawai ka daina ci da sha shine azumi ba, a'a, kame bakinka daga mummunar magana, ka kame bakinka daga ainihin zage-zage da maganganu na batsa, ko da cin mutuncin mutane, ko ka ainihin ka kame bakinka daga ƙarya. Wallaka wajibi ne mutane su san wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man lam yada qawla az-zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Duk mutumin da ainihin bai bar ƙarya ba, bai bar fadar ƙarya ba, bai bar aiki da ƙarya ba, to Allah bai da wata buƙatar dan ya bar abincin sa ko abin shan sa. Hadisi ne sahihi da cikin Sahih Bukhari. Hakanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Wato sau da yawa kan samu mai azumi ba shi da wani abu na lada a cikin azumin sa sai yunwa, sau da yawa kuma za a samu mai azumi wanda ba shi da wani abu na lada a cikin azumin sa, wato mai tsayuwar dare ba shi da lada a cikin tsayuwar daren sa sai ainihin rashin bacci kawai. Guna shida, wajibi ne mai azumi ya rika gaggauta, ko kuma ce mustahabi ne mai azumi ya rika gaggauta wato bude baki. Wannan sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama, ya dabbaka ta a aikace, kuma ya ainihin kirawo al'umma su zuwa gare ta. Nabi yana cewa la yazalu an-nasu bi khairin ma ajalul fitr, wato mutane ba za su gushe ba suna samun alkhairi matukar dai sun gaggauta bude baki. Kuma yana daga cikin abin da yake bambanci tsakanin azumin wannan al'umma da kuma azumin nasara waɗanda suke jinkirta bude baki. Da zarar rana ta fadi, to shikenan azumin mutun ya zo ƙarshe. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa iza adbarat ash-shams min ha huna wa aqbala al-layl min ha huna faqad aftara as-sa'im. Idan yi rana ta tabba da baya daga nan, dare ya gabato daga nan, to shikenan azumin mutun ya zo ƙarshe. Saboda haka wajibi ne mutun ya san da wannan ba wai duhu ake bukata ba, ba kuma wai lalle sai an ji kiran sallah ba, matukar dai akwai yadda za a iya fahimci cewa rana ta fadi, to a wannan lokacin dole ne a aji azumi, kuma ba ka aji ba lokacin da yayi, to shikenan. Wasu na ga kamar sai in duhu yayi kamar ladan su ya fi cika sosai a matukar dai rana ta fadi shikenan lokacin azumi ya zo karshe Allah ta'ala ya ba mu dacewa
amin suma min malalan sarakuri tabe mu ta farko a wannan rana ta fito ne daga Abu Yazid Musa wanda ke tambayar cewa shin ya halatta mace ta shiga makabarta domin yin ziyara
eh bai haramta mace ta yi ziyara ta je ziyarar kabari ba Aisha radiyallahu ta'ala anha tana tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ta je ziyarar kabari me za ta ci kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mata abin da za ta ci in ta je ta yi wa mamata addu'a assalamu alaikum ahlid diyar qauma min almu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakum afiya kaga da a ce mace ba ta ziyarar kabari Annabi sallallahu alaihi wasallam zai tsawatar mata ko ya sanar da ita Allah kalla ya ga mata cewa ita kuma ta me za ku je ku yi a kabari ai ba a da ku je ziyarar kabari saboda ka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mata abinda za ta faɗa sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya samu wata mace a kusa da wani kabari tana ta kuka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita innamas sabru inda sadmatul ula ana yin hakuri lokacin da musiba da farko ta samu mutum to musiba din da take sabuwar ta to anan ne ake gane mutumin da yake da hakuri yayin da zaka jure wasa da daure wasa da tahammulin sa game da wannan musiba wannan mata da ta ji wannan magana Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce dan dai ba kai abin ya sama ba don lokacin ba ta san Annabi bane kaga dai kawai mutum yana ce mata ai ke lokacin da musiba take sabuwa a nan lokacin ake gane hakurin mai hakuri sai dan ba kai abin ya faru a kansa ba sai bayan ya wuce sai aka ce mutum manzo Allah ne ba sai hankalin ta tashi ta je tana ba shi uzuri cewa ba ta gane shi bane kaga da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mace ta je kabari sai cikiya me kake ma ziyarar kabari ai ba ai da kure makabarta ba hadisin da yake cewa la'anallahu za'iratul qubur Allah ya la'anci mata masu ziyarar kabari da wannan lafazin bai inganta ba lafazin da yake ingantacce shine la'anallahu zawaratul qubur zawarat kuma lafazi ne da yake nuna yawai wato zuwa makabarta akai akai wannan shine abin da Annabi ya hana mata ko mace ta rika zuwa makabarta akai akai da ta tashi bini bini to galibi in kaga haka to akan je ayi abin da bai dace ba nan a gurin haka macen da take yawan kai kawo a makabarta gobe ta je jibi ta je yau ta je gobe ta je wannan tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi aka hana amma ba ziyara ba ziyara a wata biyu a wata uku je sau daya wannan ba a cewa haramun ne saboda haka magana mafi rinjaye shine ya halatta mace ta ziyarci kabari kamar yadda namiji yake ziyara ila iyaka dai ta kiyaye abin da bai kamata ta je ta yi a makabarta ba kada ta je ta rusa kuka ta ga kabarin wani nata mahaifinta ko mahaifiyarta ko babanta ko dan uwanta maimakon ta yi musu addu'a kuma ta yi ta rusa kuka ko ta je ta ce za ta yi wani abin da yake shirka ne da Allah ce za ta je ta roƙi wani wanda yake cikin kabari ko ta je tana nuna kai koke a wanda yake kwanci a kabari cewa ka ban mu gashi ne yanzu ba ci ba sha gashi nan kayi kaza kayi kaza mu kunta nema wajen Allah to wannan shi aka haramta
sai sakon Ramadan Imam wanda shi kuma yake tambayar malam sai nawa ya kamata mutum ya tuna da mutuwa a kullum
ba wani adadi in zaka iya tuna da ita kullum ma wannan daidai ne zaka iya tuna sau 10 sau 20 wannan daidai ne zaka zama koyaushe ma cikin tunanin ta kake daidai ne amma dai ba wani adadi da aka ce ga wani adadi na musamman wanda ake so tuna mutuwa
sai nan Bashir Maso Kano yake cewa malam menene hukuncin bayar da bashin filaye amma ayi kari akan asalin kuɗin filin saboda ba a lokaci ɗaya za a biya ba
da daidai yake da bada bashin kowane abu da farashin da ya fi farashin sa na kuɗi hannu mun sha magana akan wannan cewa ba laifi kayanka ne ka ce ka sayar da shi kaza fili ne ka ce ka sayo za a iya sayan shi miliyan ɗaya ka ce kai miliyan gashi nan ka ba mutum bashi ya baka miliyan da ɗari ɗaya ko miliyan da ɗari biyu wannan babu wani abaci
sai shafin gali Yusuf Muhammadu da ke cewa menene hukuncin wankan juma'a a musulunci kuma shin rashin yin wankan yana shafar sallar juma'a
to jumhur wato mafi yawancin malamai suna cewa sunna ce wa zuwan kan juma'a wasu ce sunna mu'akkada wato sunna ce mai karfi saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ghusl yawmul juma'ati wajibun ala kulli muhtalim hadis Abu Sa'id al-Khudri inda ya ce sahihaini annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wankan juma'a wajibi ne akan dukkan wani wanda ya balaga to wajibi suka ce kalmar wajib anan tana nufin sunna mu'akkada tana nufin wato sunna ce mai karfi mai karfi saboda inda yasa suka fassara wujub anan da sunna mai karfi suka ce saboda akwai hadisin da yazo na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin samura da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man iktasala yawmal jum'ati fa biha wa ni'mat wa man tawadda yawmal jum'ati fa biha wa ni'mat wa man iktasala fal ghusl afdal wanda yayi wanka ranar juma'a to madalla wanda ya alwala ranar juma'a to madalla da alwalarsa wanda kuma yayi wanka to wankan shi yafi sannan da hadisin da yake cewa man tawadda yawmal jum'ati thumma ra'a thumma dhahaba ila almasjidi wa salla wa ma kutiba lahu wa ansata lil imami hatta yafruq wa fira lahu ma taqaddama min dhanbihi cewa wanda duk yayi alwala ranar juma'a yaje masallaci ya sallaci abinda ya sallata na ranar juma'a abinda ya sallata na nafila sannan ya zauna ya saurari liman za a gafarta masa ma bainar juma'ati ila juma'a wa fadlu thalathati ayyam za a gafarta masa juma'a tsakanin juma'a da kuma karin kwana uku to suka ce anan an ce man tawadda kaga ya nuna kenan ana iya zuwa sallar juma'a da alwala wannan shine hujjar jumhur wato da yawa daga cikin malamai akan cewa wankan juma'a ba wajibi ne amma kuma sunna ce mai karfi wasu kuma daga cikin malamai suna ganin wankan juma'a wajibi ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wajibun saboda kalmar wajibun kowaye daga cikin mu ya faɗi kalmar wajibun za a mata fahimta ne da cewa yana nufin wajibci suka ce hadisin samura kuma akwai jahayya akan ingancin sa kuma wancan hadisi yana cikin sahihaini hadisin samura kuma yana cikin sunan at-tirmidhi da wannan sa saboda wancan yafi inganci ta fuskar isnadi sannan wannan hadisin abin nan ne hasanul basri ne an samura hasanul basri kuma ana cewa bai ji wani abu daga wajen samura sai hadithul aqiqa wato hadisin dabbar suna da dai maganganu na malamai da yawa dangane da wannan hadisi wancan kuma man tawadda a yawmal juma'a suka ce akwai wata ruwaya da ta zo man iktasala saboda haka an samu sabanin lafazi wannan lafazin man iktasala shi zai fi dacewa saboda waccan ruwayar ala ayi hal ko ba komai ba dai mutum ya zama ya tsaftace jikinsa yayi kwalliya ya sa turare ya shiga cikin jama'a ba yana wari ba ko yana hamami wanda wannan zai cutar da sauran mutane kasancewa ranar juma'a zaka shiga cikin mutane ne zaka zauna cikin ɗan uwanka to ya kamata ka je cikin wani yanayi da ba za su damu ba zaka takura su ba wani hamami ko wari ba zai rika tashi a cikin ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamar yadda ya zo cikin hadisin Jabir da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man akala al-thawm aw al-basl aw al-kurras fala yaqrabanna musallana فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم نسأل الله صلى الله عليه وسلم وانده يجعل مسا قوة فرنوا قوة لوشي تو كده يمسو كده يزو مسلا جمو سبو الملائكو سنا چوتوار أبن دن آده يكي چوتوار شي كاغا أشيباء سن كزو مسلا جيد وانا أبو وانده يكي أجكينكا وانده واتو جكينكا ينا تاعدنا أينهم والي kuwa wani rifi dai da zai ta yadda hankalin mutane kai wanka ka sa turare wannan abu ne wanda yake sunna ta ranar juma'a shi yasa zuwa cikin hadisin Abu Sa'id wa an yatayyab wa an yastak wato ya sa turare kuma ya aswaki to ya gyara bakinsa ya sa turare sannan ya tafi masallaci haka wannan wani abu ne wanda koda ba a ce wajibi bane mutum zai ji cewa akwai buƙatar haka musamman ma ga inda zai je ko musamman ma ga maganganu na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yake mana cewa kakka zo jikinka yana wari ko ka ci wani abu mai wari ko da ko abu musulunci ya halatta kai amfani da shi matukar ka ci shi to tsaya ka tsaftace jikinka kafin ka zo wankan juma'a ba shine ba wai sharadi ne na ingancin sallah ba ta yadda in baka yi wankan juma'a ba sallah ka ba ta yi ba wanda duk zai je juma'a ana son yayi wanka, wannan wani abu ne daban, wanda suka ce wajibi ne ga mutumin da bai yi wanka bai tafi sallar juma'a yayi laifi, yayi laifi sai ya tuba zuwa ga Allah ya nemi Allah ya yafe masa kuma kada ya saki. Amma sallar sa da zai yi a wannan ranar kuma tana nan tayi, sallar juma'a ba sharadi, wato wankan juma'a ba sharadi bane na ingancin sallah. Shi yasa wasu suke cewa wankan ana buƙatar sa ne don zuwa sallar, wasu kuma su ce ana buƙatar sa ne a yini, amma dai masu cewa ana buƙatar sa ne don zuwa sallah din su yafi magana su tafi ƙarfi, amma ba sharadi bane.
Sai sakon Bashir ya gama wanda ke cewa malami ne hukuncin matar da ke tambayar mijinta ya sake ta.
Matar da ta tambayi mijinta ya sake ta babu wani dalili, wato ba wani abu ta yi, ba wani abu ya yi mata ba, ba kuma wani abu a ainihin ta gani ba wanda ya shafi addinin ta ko addinin a zamantakewar shi da ita ba, kuma haƙƙinta yake tauye mata ba, haka kawai saboda fitina ta ce kawai sai ba ta takarda ko wani ya hure mata kunni. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin kutubul khamsa ibn Nasa'i, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaq fa haramun alaiha ra'ihatul janna, duk matar da za ta tambayi mijinta saki, wato a hadisi yana cewa ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaq min ghairi ma ba'sin fa haramun alaiha ra'ihatul janna, duk matar da za ta tambayi mijinta ya ba ta takarda, wato ya sake ta ba tare da wani dalili ba, min ghairi ma ba'sin, ba tare da wani dalili ba, ba sidi ba sadada, sallallahu alaihi wasallam yace fa haramun alaiha aljanna, to wannan aljanna ta haramta akan ta, wato fa haramun alaiha ra'ihatul janna, wato hatta kanshin aljanna ya haramta, ba ta shaki hatta kanshin aljanna ba, kaga shi abu ne mai hadari kwarai da gaske, mace tana zaune lafiya da mijinta ba wani dalili, bai cutar da ita ba, ba wani abu da ta gano da zai ta ci kwalarsa ko ta tibire ta ce sai ya bata takardarta sai ya sake ta, wannan haramun ne.
Sai sakon Nasir Muhammad wanda ke cewa menene ingancin hadisin da ke cewa man zarani ba'da mauti fa ka'annama zarani fi hayati,
hadisi ne maudu'i, hadisi ne bara gurbi, bai inganta ba, kamar yadda yake cikin littafin Ad-Du'afa na Uqayli ya kawo shi ke cewa hadisin bai tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba, duk hadisan da suka zo da wannan siga cewa wanda ya ziyarce ni bayan rasuwa ta kamar ya ziyarce ni ina da rai, in haka ne sahabbai ba su kare ba kenan, duk wanda ya je inda har yadda ya ziyarce shi yana bayan rasuwa sa kamar wanda ya ziyarce shi ne yana da rai, haka kenan wanda ya ziyarce ni yana da rai sahabi sunan shi, haka kenan wannan ma sahabi ne, ala ayi halin isnadin su ma bai inganta ba, dukkanin su hadisai ne kamar yadda malamai suka faɗa, hadisai ne wanda suke mawdu'i.
Sai Ibrahim Dandalama wanda ke cewa shin ya halatta a yi wa mutum allura a lokacin da yake azumi?
Allura bata warware azumi, da an yi wa mutum allura bata warware azumi, abinda dai wasu malamai suka ce ba za a yi masa ba allurar ciyarwa ko allurar da abinci ce, ce to in har aka yi masa allurar abinci ya ji shi kawai a ƙoshe, ce to wanda ya saba maƙasudin kuma azumi, maƙasudin azumi shine wannan yunwar da zaka ci har ma ta tuna maka da yadda marasa shi suke zama ba ci wani lokaci ba shi na tsawon lokaci, to in kai har kana da hali da kawai zaka rika tuzawa kanka allura ka je ka kako shi damdam, kaga wannan ya zama na makasudin azumin gaba ɗaya ka rushe shi, to wannan allura suka ce bata halatta ba kuma za ta lalata azumin, amma allura haka ta ba shi da lafiya, misali allurar malaria misali, wannan ba wani ba komai ba za ta lalata masa azumin.
Sunan yake cewa malam nayi bakancan cewa idan Allah ya biya min wata bukata ta zan ba da gudunmuwar naira 20,000 ga masu da'awa, sai kuma Allah ya biya min bukata na dauki kudin zan bayar, sai makoci na zo min da matsalanciyar bukata sai da ke wannan kudin na bashi, shin ya matsayin wannan bakancin da nayi?
To ka ce zaka ba masu da'awa, masu da'awa ma'ana su yi aikin da'awa su zuba mai a mota misali ko su sayi littafai ko su, in wannan kake nufi kuma ka ba mu wani wanda zai ya biya wasu bukatunsa na gida na cin na ci da sha, wannan baka cika bakancen ka ba, kai bakance kuɗin da kai bakance zaka bayar wani abu ya taso kai kawar da su, saboda haka bakancen ka yana nan, amma in kai bakance ne akan zaka ba su su ba wa irin waɗannan mutanen to kai bakance zaka ba da waɗannan 100,000 dan a masu da'awa dan su taimaka ma bukata da su sai kuma mabukacin ya zo da kansa ka taimaka masa da shi babu wala bukacika amma in ka ba su ne dan su yi aikin da'awar da shi misali suna bukatar kudin mai za su shiga kauyuka ko za su tafi wasu garuruwa suna bukatar su sayi misali loudspeaker speaker suna bukatar sayin littattafai kaga wannan bai shafi taimaka wani mutum ɗaya ba ko mutum biyu to maimakon ka ba su kudin su yi wannan wannan shine bakancen ka sai ka dauka ka ba ma wani mutum guda ɗaya wanda ya ce maka matarsa tana asibiti matar lafiya tana bukatar mata aiki bayan da kudi ka dauka ka ba shi to wannan ka taimaka mishi kana da ladan wannan shi kuma wancan bashin yana nan a wuyan ka duk sanda ka sake samun kudi sai ka biya wancan bashin da yake kanka na bakanci
sai sako da yazo daga wata da rana take cewa matar da ta fahimci cewa mijinta baya sallah kuma ga shan giya shin ya halatta su ci gaba da zaman aure ce
to mun sha fada sallah barin ta hadari ne wato barin sallah duk wanda zai tozar ta sallah to komai ma na addinin sa zai tozar ta ce salatu amaududdin amaududdin waman aqamaha faqad aqama ad-din wa imaduddin waman aqamaha faqad aqama ad-din waman dayya'aha fa huwa lima siwaha adiya sallah ginshikin addini ne duk wanda ya tsaye da ita ya tsaye da addinin sa wanda duk ya tozar ta sallah to kowane abu ma da ba sallah ba sai ya lalata shi saboda hatta zamantakewar auren ma ba zai ta mai kyau ba ta zamantakewar sa da matarsa ba zai kula da haƙƙinta mutum da har ya tozar ta haƙƙin Allah ya tozar ta haƙƙin sallah kuma wanda zai ya zama baya sallah tarikus salati ne malamai tattaunawa suka yi kai a junansu game da shi shin wannan musulmi ne ko ko ya bar musulunci wasu da yawa daga cikin sahabbai da tabi'ai suka tafi akan cewa wannan ya bar musulunci wasu kuma daga cikin malamai suka tafi akan cewa musulmi ne amma babban fasiki ne wato abin nan ne fasiki ne da kabira to kaga mutumin da za a zauna ana tattaunawa shin ma musulmi ne ko musu yana cikin hadari yana cikin babban hadari wato aikinsa har ya kai gabar da wasu suna ganin ma ya bar musulunci wasu suna ganin ya kusa barin musulunci amma bai bari ba kaga akwai hadari sannan abinda ake so albarka ta rayuwa sallah tana daga cikin abin da take haifar da albarka a rayuwar mutum tana daga cikin abin da take haifar da albarka Allah ta'ala da tawalla Allah ta'ala na cewa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa wato kai umarci ka umarci iyalanka da su tsaya su yi sallah kuma kai hakuri ka jure kan yin sallah ba za mu tambaye ka wani arziki ta bangaren ka ba mu ne za mu azarta ka ma'ana duk in ka kula da sallah gidanka aka kula da sallah to za ka samu arziki za mu ciyar da kai za mu shayar da kai za mu kula da arzikinka da sallah tana daga cikin abin da take kiyaye mutum albarkar rayuwa saboda haka barin sallah babu shakka abu ne mai haɗari kuma wanda aka ce ya umarci ƴaƴansa ɗansa ɗan shekara 7 da sallah in suka kai 10 ma a dake su akan sallah to wanda shi baya yi ina maganar ya umarci wani ko ya dake wani akan sa saboda haka akwai haɗari shi yasa wasu malamai ba sa ainihin tababa wajen cewa duk matar da mijinta ya zama tarikus salati ne baya sallah to zama da shi ba daidai ba to kuma sannan gashin giya da bayan ta ce baya sallah kuma gashi mashayin giya kaga wannan bala'i akan bala'i kenan Allah ya sauke
sai sakon madiya ne ke tambayar shin akwai wata falala ne cikin yin aski kwalkwabo
a ba wata falala da aka ce wanda ya aski kwalkwabo ya fi wanda bai aski kwalkwabo wanda ya kwaskwas a wanda bai aske duka ba masu abin nan inda ya fi falala wurin aikin hajji ko umara saboda shi karan kansa aske kwalkwabo din a wannan gurin ibada ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa masu kwalkwabo addu'a kashi uku waɗanda kuma suka yi saisaye ya yi musu addu'a kashi ɗaya to a nan kwalkwabo ya fi lada amma haka kawai a zamantakewa in dai ba mutum ya kasance idan ya bar sumar ba baya kula da ita ya zama in ya bar sumar yana barin ta cikin kazanta da datti baya kula da ita to wannan kwalkwabo a haƙƙinsa ya fi lada da ya zauna da datti da kazanta gare ya kwalkwabo amma kwalkwabo a karan kansa wasu ma daga cikin malamai ba ma sasan sa sai babba ba ba su yadda ba kuma mutun yayi kwalkwabo da sunan ibada ba a hajji ba ba umara ba wannan laifi ne su malamai sun lissafa shi cikin bid'a mutun yayi ya mai da kwalkwabo addini ce in kai kwalkwabo kana da lada in ba kai kwalkwabo ba ka bar lada to wannan laifi ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi sifan da khawarij daga cikin sifofin da ya ba su yace sima humut tahliq yana daga cikin wato alamar su kwalkwabo to kwalkwabo din ba za a ce haramun bane amma kada a mai da shi ibada a lokacin da ba hajji ba ba umra ba shi yasa wasu malamai suka ce kwalkwabo iri uku ne akwai kwalkwabo na ibada akwai kwalkwabo na haramu akwai kwalkwabo kuma na al'ada kwalkwabo na ibada shine wanda zaka yi lokacin hajji ko umara tun ya gama hajjin sa ko ya gama umaran sa ka ce ya aske kansa akwai kwalkwabo na bid'a na haramun shine mutumin da zai kwalkwabo saboda yana jin cewa zai samu wani lada to wani haramu ba hajji ba ba umara ba kuma sai na al'ada shine kawai dai mutum yana son ya ji kansa sai yau haka baya son ya rika jin kansa da nauyi kawai sai rika yin kwalkwaban sa to wani al'adance ba laifi ba yayi to wannan kwalkwabo shi haka hukuncin sa yake
sai sabon Jamilu Daurawa yake cewa ya matsayin sallar wanda ya yi sallama kafin ya tayya
idan da bisa kuskure ne ya manta sai ya dawo ya tahiyar to sai ya sujjada baki idan mantawa yayi idan kuma da gangan kawai ya gaba sai ya tahiya ba to bai sallarsa ba ta yi ba sallarsa ba ta ci gaba don haka ba ta yi ba masu tahiya ta biyu a sallah rukuni ce
sai sakon Muhammad Musa wanda ke cewa ya matsayin ƴaƴan kafirai da suka mutu kafin su balaga
to an tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama abin nan game da su a wani lokaci sai ya ce Allahu a'lam bima kanu amilin tambaye shi cewa yaya hukuncin waɗanda suke ƴaƴan kafirai da suka mutu ba su balaga ba annabi ya ce to Allah shi ya fi sanin me za su yi da sun balaga za su yi musulunci ne ko za su yi kafirci ne don haka bisa ga ilimin Allah zai musu hukunci wanda ya san cewa in dama ya bar shi kafircin zai yi to sai ya masa hukuncin kafirai wanda kuma ya san in ya bar shi musulunci zai sa abin na akwai kuma magana ta cewa waɗanda suka mutu yara ƙanana wanda suka mutu ba musulmi ba wannan suna cikin waɗanda za a jarraba su al-mumtahanun wanda za a yi musu jarrabawa wanda ya ci jarrabawa shi kenan Allah ta'ala zai ce zai shiga wuta wanda zai yi wa Allah da'a a duniya to zai nufi wutar gadangadan ya kama hanya zai shiga wanda kuma zai yi wa Allah da'a a duniya ba zai ce ya zai shiga wuta shi ba zai shiga ba sai to ka gani a nan ma na umarce ka baki da baki ba kai ba bare kuma da a ce aiko da manzanni aka yi a gama za ka yi ba kenan to wannan jarabawa wanda ya ci jarabawa ya tafi aljanna wanda bai ci jarabawa kuma ya abin nan ya tafi abin nan ya tafi wuta
sai wani take tambayar sunan shi Awanatu yana da asali a addini
wallahi ban san shi ba ban san ma ni me yake nufi ba dan larabci ba ma ba ni ban ma san a larabci ba ina za ka san shi ba
sai mun ta bayani wa Usman wanda yake cewa malam ayi mana karin bayani akan Umar bin Abdul Aziz
ɗaya ne daga cikin khalifofi na daular Banu Umayya kuma wanda ya shahara da adalcinsa da ibadarsa da zuhudinsa da kawaicinsa da tsoron Allah Umar ibn Abdul Aziz babansa Abdul Aziz ibn Marwan ibn al-Hakam ɗaya daga cikin kusoshi na gidan Banu Umayya shi kuma Umar ibn Abdul Aziz mahaifiyarsa jika ce take ga sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu saboda ita ce Ummu Asim بنت عاصم ابن عمر ابن الخطاب صلاة جيكا تشيغا عمر بن الخطاب يا شو قبل شاء الأمة يا زما قمنا يا زما شو قبا خليفة شيكر الهجرة تنس عند ترى hijira manzo Allah tana 99 ya rasu shekarar hijira tana 101 to kaga shekara biyu yayi yana mulki amma a shekarun nan biyu da yana mulki ya shimfida adalci mai yawa an ga canji a rayuwar mutane an ga alheri an ga albarka ta dadu ta karu wanda har ta sa wasu suka ce ma yana cikin khulafa'ur rashidun suka lissafa khulafa'ur rashidun suka ce guda biyar ne ana cewa Imam Shafi'i ya faɗa haka yace al-khulafa'ur rashidun khamsa Abu Bakar Umar Uthman Ali sai Umar ibn Abdul Aziz cewa wato abin da yake nufi dai yana cikin wanda suka bi hanyar su tabbatar da adalci a lokacin sa ya tabbatar da gaskiya kuma ya nuna gudun duniya bai nuna kwadayin dukiyar al'umma ba ko ya ci dukiyar al'umma ba bisa gaskiya ba shi lokacin da ya zama khalifa duk mawaka maruka sai aka neme su aka rasa saboda kasuwar su ba ta ci waɗanda kuma suka kewaye shi sai aka duk malamai ne har ma wasu malaman suka ce a gurinsa suke koyo wasu daga cikin malamansa su kansu sun koyi wani abu a gurinsa kamar Abdurrahman Abu Salama ibn Abdurrahman da Abu Bakar ibn Hazm cikin malamansa kuma har ila yau kuma suna daga cikin waɗanda suka koyi wani abu a wajensa sai su ce a gurinka muke koya saboda ganin irin yadda yake Malik ibn Dinar tabi'i ne da ya shahara da zuhudu gujewa duniya aka yi masa maganar zuhudu ya ce ai su Umar Abdulaziz su ne masu zuhudu ya ce domin su ne duniyar ta zo musu kuma suka watsar da ita wato ba wanda shi ba ta zo mishi ba za a san yana da zuhudun ba ko bai da shi daman baya da shi ba a gan shi da dukiyar amma nan duniyar ta zo shi ne khalifa duk kudin da za a tara na zakka na haraji na meye da za a tara na ganima na fai'i na komai suna karkashinsa amma sai ya kasance a rana daya a kullun abinda za a ce a gidansa bai wuce a ainihin bai wuce a kashe dirhami kwaya ɗaya ba dirhami ɗaya shi ne abinda za a ainihin ririta kowa ya samu abinci danginsa da ɗan uwansa da suka samu wani abin duniya suka tara duk ya kwaci duk a lokacinsa ya kwaci dan yana daga cikin abin da ake cewa mai a cikin gida aka sa aka yi masa sammu aka ba shi dafi saboda ganin cewa kamar ya takura mutane ya hana su rawar gaban hantsi so wannan shi ne Umar ɗan Abdulaziz shi ne ake misali da shi wajen adalci da gaskiya da roƙon amana
sai sakon Sani Usman uwa uku yake cewa malam tsuntuwa na yi ban samu ita ba sai na ji na ɓoye daga baya kuma sai aka samu ita ya bayyana da na ji sai na tarar an sace shin yaya zan yi
idan ka ajiye kuma aka sace ka ajiye inda ya kamata ajiye aka sace ba komai ba biya ba abin da za ka yi su
sai shi kuma ke tambayar cewa shin ya halatta cin naman damo da guza
guza ce ban sani ba me guza to damo dai ya halatta ban san guza ba gaskiya damo ya halatta an ci damo a kan kabakin annabi sallallahu alaihi wasallam gurin cin abincinsa an ci amma shi bai ci ba aka tambaye shi haramun ne ya ce a'a ba haramun ba ne ni dai na ga mutane na wato kabila ta suna kyamarsa ni ma haka sai na taso haka ina kyamar cinsa saboda haka ba haramun ba ne a karan kansa
sai da ke cewa hadisin da ke cewa duk abin da ka yi sai an yi maka yana da inganci
da alamar daman shi ma dai wata halitta ce mai kama da abin da guza din halitta ce mai kama da damo din haka nake zamani saboda haka in dai wato ba wani cutarwa take yi ba ta fuskar naman ta kun an ce yana sa mutum wani abu ba za ta da hukuncin damo din
sai ta hadisin da ake da ke cewa duk abin da kai sai an yi maka yana da inganci
ba hadisi ba ne amma to dai nutu dano ko kamata zara'u ta hasudu ba hadisi ba ne magana ce dai ta hikima kuma wasu suna cewa maktubun fi taura rubuta su cikin taura wanda yake cikin littafin tida'u al-ilm al-amal na al-khatib al-baghdadi kawo ta daga abu darda da bata inganta ba zuwa ga Abu Darda, amma dai cewa yake maksuba fi Taura ba hadisin manzon Allah bane.
Sune ce wanda ya kade mutum amma bai mutu ba sai bayan sama da kwana 10 shin zai yi kafara?
Dai wannan kadewar ita ce sanadiyar mutuwarsa, zai yi kafara mana. Dama ai sabab din ake duba. Me ya jawo ya mutu din bayan kwana 10 ba? Kadewar ba, in ita ce sai dai wani abu ne kuma ya same shi bayan kadewar bayan ya warke. Kuma wani abu ya zo ya same shi daban. Amma dai wannan sanadiyar wannan kadewar ce mutu zai yi kafara, ba wai sai ya mutu nan take ba.
Sai Buhari wanda ke cewa malam idan yaro ya mutu na kan ji ana cewa Allah ya kai shi makarantar Annabi Ibrahim alayhi salam, ba ina son karin bayani.
Yana hadisi ne sahihi, zai cewa ba a ce makaranta ba, amma dai hadisin Samura ibn Jundub wanda yana cikin Sahih Bukhari da Muslim, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya farki ya gan shi a da mala'iku sun tashe shi sun tafi da shi har suka kai shi wani cikin wani lambu, ya ga wani mutum dogo da wasu yara kewaye da shi. Da lokacin da ya tambaya aka ce wannan Annabi Ibrahim ne, waɗannan yaran kuma ƴaƴan musulmi ne da suka mutu ba su balaga ba. To wannan ne muke cewa makaranta Annabi Ibrahim.
Sai sakon Sabiu Idris wanda ke cewa menene hukuncin mutumin da ke faɗa wa abokansa sirri matarsa?
Haramun ne, haramun ne mutum ya faɗa wa, ya rika faɗa sirrin matarsa, kamar yadda shi ma baya son sirrinsa matarsa ta je ta gaya ma wasu. To bai halatta shi kuma ya ɗauki sirrin ta ya gaya ma wani ba. Wannan in ya aikata ka, ya aikata haramu.
Alhamdulillah, malam Allah ya saka alkhairi. Masu sauraro duka a nan muka ƙarshen shirin a wannan rana. Sai kafin mu sallama dai, za ku iya aiko da sakonnin ku kuma na tambayoyi akan lambobin waya da aka saba na 0805544413 ko kuma 0707778442 ko kuma kan 0703601445. Ko ta adireshin email na fatiwarahama@yahoo.com ko kuma ta shafin fatiwarahama da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Amma idan sashen addini musulunci na gidan rediyon Rahma Farancikin Al'umma da ke yada shirye-shirye a kan mita 97.3 a Zago na FM, da kuma shi malami Abdaktar Sheikh Muhammad Sani Umari Jalemo, babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda ya samu damar zuwa domin amsa muku waɗannan tambayoyi naku. Sai kuma Bashir Idris Ngogo wanda ya tattara mana sautin akan na'ura. Ana sai Idris Hassan da na kasance tare da ku, nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.